This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 22 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya ganin yadda aka shiga jayayya kan batun sayo mai daga matatar man Dangote a maimakon sayowa daga kasashen waje. Masu ruwa da tsaki sun shiga tofa albarkacin bakin su.
Su tsaya su fahimci junansu, sa'annan kuma duk abin da ake yi su sa tsoron Allah a gaba.
Za kuma a ji ra'ayoyin masu wasu 'yan Najeriya kan janyewa daga takarar shugabancin ƙasa da shugaban Amurka Joe Biden ya yi.
Kuma muna ga cewa wannan yayi daidai, kuma muna fatan kan cewa a Najeriya din nan ma za a ɗauki cikakken darasi su waɗannan suke tsawa takara wanda shekarunsu ya yi ƙasa ko kuma ba su da cikakken lafiya su yi haƙuri su bar.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Inda yau shirin zai taɓo batun fama da ambaliyar ruwa da ake yi a wasu sassan birnin Accra na Ghana. To amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Jim kaɗan bayan da Joe Biden ya sanar da janye takararsa a zaben shugaban ƙasar da zai gudana a watan Nuwamban bana jiya Lahadi, dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya buƙaci Biden ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban ƙasa. Kakakin majalisar Amurka Mike Johnson da wasu mahukunta 'yan jam'iyyar Republican masu goyon bayan Trump sun jaddada wannan buƙatar ta Trump. A bisa tsarin doka, buƙatar jam'iyyar Republican na Biden wato jam'iyyar Republican na Biden ya yi murabus ba shi da tushe. Shugaban ƙasa yana da 'yancin ƙarasa wa'adin mulkinsa, a cewar daraktan sashen tsarin demokaradiyya a cibiyar Bipartisan Policy Center Michael Thornin. Ya zuwa yanzu dai fadar White House bata mai da martani a game da buƙatar ta jam'iyyar Republican ba. A wani bangaren kuma, sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden mai shekaru 81 ya bada sanarwar janyewar takararsa na neman tazarce a wa'adi na biyu, sannan ya ayyana mataimakiyar shi Kamala Harris a matsayin wacce yake so ta maye gurbin shi a takarar zaben. Muryar Amurka ta jiyo ra'ayoyin Amurkawa a birnin New York a game da wannan al'amari mai cike da tarihi. Frenchie Longford ta ce,
"I'm just shocked.
Na yi mamaki sosai. Abinda na faɗa karon farko da na ji samu labarin janyewar tashi shine ina so in fahimci abinda ke faruwa, amma har idan Kamala za ta maye gurbin shi to gaskiya hakan ya dace." Ita ma Narada Sarashin ta ce, "Tunanina shine ya dace ya yi murabus, ba shi da ƙoshin lafiya da lafiyar ƙwaƙwalwar da zai iya ci gaba da takarar. Gara ya haƙura ya bar wani ya yi takarar." Alƙaluman mutanen da suka mutu a sanadiyar matsanancin zafi a birnin Texas yana ci gaba da ƙaruwa tsakanin mutanen da suka rasa mahallansu a sa'ad da guguwar Beryl ya ratsa birnin. Ya zuwa yanzu dai alƙaluman mutanen da suka mutu ya kai 23, sannan sai da aka shafe sama da mako guda kafin aka gyara wa mazauna yankin Houston wutar lantarki a sa'ad da aka yi fama da rashin wuta a faɗin birnin mafi girma na hudu a Amurka. Guguwar Beryl ta yada turakun wuta da ke baiwa sama da mutane miliyan 3 wutar lantarki a jihar Texas. A lokacin da guguwar ta yi tsanani, sannan asibitoci sun ba da rahoton samun hauhawar majinyata masu fama da cututtukan da ke da nasaba da matsanancin zafi. Ƙwararru sun ce za a iya ɗaukan makonni ko ma shekara kafin a gama tantance alƙaluman mutanen da suka mutu da kuma fahimtar musabbabin da ya jawo mutuwar tasu, wanda zai taimaka wajen ɗaukan matakan kariya nan gaba. Bayanin wani sabon binciken da Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar a kasar Malawi ya nuna cewa sama da kaso 15 cikin 100 na yara masu kasa da shekaru 18 marayu ne, wanda a wani bangare yake da nasaba da yawan mutanen da suka mutu daga cuta mai karya garkuwar jiki HIV da AIDS. Sai dai kuma a yanzu wata kungiya mai zaman kanta mai suna Zoe Foundation tana kokarin inganta rayuwar waɗannan yaran da rayuwarsu take fuskantar barazana. Kungiyar Zoe Foundation kungiya ce da ke daukan nauyin sama da marayu 100 da wasu yara masu bukata ta musamman a wani gari da ake kira Ndondani a kasar Malawi, inda ta sama musu matsuguni. Matashiya Temwani Chilenga mai shekaru 28 ta asasa wannan gidauniyar da ta lakabawa sunan diyarta malamar makaranta ce da ta yanke shawarar bada gudunmawanta. Temwani ta ce ta asasa gidauniyar ne a sanadiyar matsalar da marayu da dama suke fama da ita na rashin matsuguni. Wannan ya bata kwarin gwiwar asasa wannan gidauniyar da zimmar taimaka musu domin samun kulawa, sannan kuma ta na share musu hawayensu. Chilengi ta ce gidauniyar tana daukan tana taimakawa yaran da duk wasu abubuwan bukatunsu na yau da kullun. Daruruwan bakin haure daga kasashe daban-daban ne suka kama hanya daga kudancin kan iyakar Mexico a kafa jiya Lahadi a yunkurin ganin sun ketara Amurka. Wasu daga cikin mutanen sun ce suna fatarsu ita ce su karasa Amurka kafin zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba, domin suna fargabar cewa har idan Trump ya yi nasara a zaben, to lallai yana iya cika alkawarin da ya yi na rufe kan iyakar Mexico da Amurka. Muna fuskantar barazanar yiwuwar a janye damar da ake ba mu shiga Amurka, a cewar Miguel Salazar, wani bakon haure daga kasar El Salvador. Yana fargabar cewa sabon gwamnatin Trump tana iya haramta shigowar bakin haure, wanda galibi ake amfani da tsarin CBP1, wata manhajar da masu neman mafaka suke amfani da ita domin samun damar ganawa da jami'an shige da fice akan iyaka, inda suke bayyana dalilan su na neman mafaka. Manhajar tana fara aiki ne da zarar bakin hauren sun karasa birnin Mexico ko kuma jihohin da ke arewacin kasar ta Mexico.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, a yayin da ake ci gaba da cece kuce a game da ingancin man da matatar man Dangote ke fitarwa, inda wasu ke ganin zagon ƙasa ake ma kamfanin, hukumar kula da dokokin fannin man fetur ta MNDPRA ta sake jaddada cewa ba haka abin yake ba, ana bin mataki ne a fitar da mai a sabuwar matata. Shi kuwa mai matatar man Dangote, Alhaji Aliko Dangote, ya ce man su na da inganci kwarai. Halima Abdurrauf, gare ki.
Batun ingancin man da matatar man Dangote da wasu kananan matatun mai kamar su Walter Smith ke samarwa da ya samo asali ne jim kadan bayan da shugaban hukumar NNDPRA Malam Faruk Ahmad ya bayyana cewa ingancin man AGO na kamfanonin Dangote da Walter Smith, musamman idan aka duba sinadarin sulfur a bisa ma'aunin PPM 50 da aka tsarawa kasashen yammacin nahiyar Afrika, su rika samarwa yayi kasa a PPM 600 zuwa 1000. Lamarin da yana ci gaba da jawo cece kuce, inda wasu ke ganin cewa akwai yiwuwar wasu mutane a ƙarƙashin ƙasa a ciki da wajen Najeriya na son ganin bayan matatar man na Dangoten ne. Lakari da yawan shekarun da aka kwashe da kuɗaɗe da aka kashe, ana maganar farfado da matatun man gwamnatin ƙasar da ya kusan gagara, sai kuma zargin zagon ƙasa daga kamfanonin man ƙasashen waje don gudun na Dangoten ya ɗauke musu 'yan kasuwa da ke sayan tataccen mai a wajensu. Sai dai shugaban NMDPRA Malam Faruk Ahmad ya ce
ana ta rudani cewa muna son mu kushe waɗansu ma'aikatan na ƙasa muna cewa a'a sai na waje wallahi ba gaskiya bane ko aka ba shugabanci saboda haka dole mai adalci saboda in ba mai adalci ba gobe mu za mu ansa saboda haka ayi hakuri jama'a amma a fahimce mu a gane in ba a gane ba sai a tambaya akwai masu gidajen mai akwai manyan ma'aikata masu sai da mai ku tambaye su su kuci daga bakin su kamar wato ana kullo ne mu an referee mu dai kawai muna ganin ana wasa in mu taya lafi mu ci haka tsaya amma ba za mu ce dole sai wani yayi kaza ko yayi kaza ba
ko menene masu ruwa da tsaki ke cewa a game da wannan rashin fahimta dake ci gaba da yaduwa shugaban kungiyar Ifman Alhaji Abubakar mai ganda dakin gari ya ce
kamar dai abinda ke faruwa a yanzu gaskiya mu dillan mai na yan kasuwa masu zaman kansu abin bai yi muna dadi ba domin waɗannan abubuwa duk da suke bayani akai abu ne wanda yake ya kamata iske sun zauna sun fahimci junan su domin idan wannan yace wannan bai da kyau wannan yace nashi yana da kyau to ke ga ya nuna ita kanta kasar Najeriya akwai damuwa kenan domin duk abin da bai da kyau to bai kamata iske an sai da shi ji hankalin dai da zan yi shine su tsaya su fahimci junan su sa'annan kuma duk abin da ake yi su sa tsoron Allah a gaba
tunda dai shugaban matatar man Dangote Alhaji Aluko Dangote ya mayar da martani a yayin hirar da yayi da gidan talabijin na Arise a lokacin rangadin aikin gwada ingancin man kamfanin sa yana mai cewa
when we started our quality
a lokacin da suka fara aiki ma'aunin ingancin su na PPM ya kama daga 600 zuwa 650 wanda ya kasance daya daga cikin ma'aunin inganci masu kyau kuma a yanayin da ake ciki yanzu suna kan ma'aunin inganci wato PPM 87 yana mai tabbatar da cewa zuwa farkon watan Agusta za su koma PPM 10 a fannin matakan da ya kamata a bi idan har mutum na son gina matatar mai a Najeriya Malam Faruk Ahmad ya ce
wato in mutum zai gina ko matatar mai ce ko depo ne ko gidan mai ne akwai license kamar guda uku da ake bayarwa na farko ana ce mashi license to establish wato license da zaka fara sai ka je ka kawo takardunka kamar gina gida ne sai a ba kuma license to construct wato ka fara ginawa wato ka je ka samu development control sun baka approval idan ka kare ginawa sai na sai baka wani license to operate wato yanzu ya kamata ka fara aiki in ka gina ana cewa a gwada kafin a baka license da zaka fara aiki tukuru sai a ce ka dan gwada to shine muke cewa a baka pre commissioning kenan da turanci wato kafin a ce ta soma sai a ce ka dan gwada ka tafi a gani abubuwan da ke fitowa daidai suke in babu a dan gyara sai ka kai ka kare duka gaba kidaya sannan sai a ce to an baka license
yunkurin ji ta bakin matatar man kamfanin Dangote a yayin hada wannan rahoton da ya ci tura amma dai shugaban kamfanin Dangoten ya jaddada cewa man matatar nasu na da inganci kuma yanzu a shirye yake ya sayarwa kamfanin man Najeriya wato NNPCL matatar sa ya huta daga zagon kasa da ake mishi Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
to gaida Halima har yanzu dai muna Najeriya inda ƙurarru a fannin siyasa da shugabanci ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan janyewa daga tsayawa takara a karo na biyu da shugaban kasar Amurka Joe Biden yayi inda wasu ke ganin yayi abun koyi ga wasu kasashe wasu kuma ke ganin shekaru da rashin lafiya ne suka sa ya dauki wannan mataki kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aika mana daga Abuja
a cikin sanarwar da ya wallafa a shafin sa na X Biden ya tabbatar da cewa zai ci gaba da gudanar da mulki a matsayin sa na shugaban kasa har ƙarshen wa'adin sa a watan Janairu na shekara mai zuwa Farfesa Gali Sharif na tsangayar siyasa a Jami'ar Abuja ya nazari kan matakin da Joe Biden ya dauka
duk jam'iyyar da kika sani tana so ta ci zabe babban burinta shine ta kafa gwamnati to wannan jam'iyya ta fahimci cewa farin jinin Biden ya fara sauka musamman tunda aka yi wannan mukabala ta siyasa tsakanin shi da Donald Trump a ciki Donald Trump ya ragargaje shi a wannan muhawara da aka yi sannan kuma su kansu mabiya jam'iyyar Democrat ba su ji dadi ba akan yadda ainihin shi shugaba Joe Biden ya amsa tambayoyi banda wannan kuma Joe Biden a shekaru sun ainihin ja ana ganin tsufa ya kama shi duka waɗannan abubuwa ne da jam'iyya ta Democrat suka ga cewa fa gaskiya da sake
shi kuwa masanin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yayi bayani cewa
to a gaskiya janyewar da shugaban ƙasa Biden yayi daga yin takara duk da yana da dama kuma babu wata doka da ta hana shi alama ce ta wato bunƙasa da kaiwa wato gaci na tafiyar demokradiya a America. Kuma wannan abu ne na yabawa, saboda a gaskiya akwai kasashe da yawa wanda suke cewa suna demokradiyar, amma ba za a iya mafarkin cewa shugaban kasa yana da dama ya ce ba zai iya takara ba, ko ba zai yi ba, ko ya fasa, saboda dalilai da suka zama muhimmai, musamman akan nashi na wato dalilai ne na tsufa, wanda kuma babu yanda za a yi da wannan dalilin, dole sai ya yi wato tasiri akan tafiyar da mulkinsa.
Ita ma 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmayar ƙwatowa mata 'yanci Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta ce labarin ba mace 'yar uwarsu a matsayin 'yar takara a jam'iyyar Democrat ya musu daɗi.
Wannan labari da ya shigo kafafun labarai na duniya cewa shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya zaɓi Kamala Harris abu ne wanda kowane mutum yau namiji ko mace zai alfahari da shi, domin in kika la'akari ta yi masa mataimakiyar shugaban ƙasa, kuma akwai lokacin da yawa da yakan saka mata ragamar mulkin ƙasan ya tafi wani sabga ko rashin lafiya ko wani abubuwa da suka ɗauke masa hankali ya tafi ya idar. Ita take rike ƙasan, idan kuma ya karɓa kuma abubuwa sun tafi daidai. Saboda haka mu abinda zamu ce wa Allah sai godiya, alhamdulillah.
Shi ma shugaban kungiyar Sislak mai sa ido a harkokin majalisu Awal Musa Rafsanjani yana mai cewa,
mu muna ga cewa wannan yayi daidai, kuma muna fatan kan cewa a Najeriya din nan ma za a dauki cikakken darasi su waɗannan suke tsawa takara wanda shekarunsu ya yi ƙasa ko kuma ba su da cikakken lafiya, su yi haƙuri su bar waɗanda suke da ƙananan shekaru ko kuma masu cikakkun lafiya don su sa su yi wannan takara.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. To a gaida Hussein Asmarawi, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci. Mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne. don mun san logar zambo ne mai yin wannan la'anan ne.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Da an so ruwa mutane ba hankali su ba shi kwanci. Yana hambaliya ne ya shiga ma mutane dakin su, wurin ma'aikatan su, ko ina yaje ya yi barna kai har ma yana daukan wasu rayuka ma na mutane.
Kagan from Berlin Bridge wurin nan ke fara cika face da ya shiga yana shiga daku na mutane da ni.
Ngo ta cika sun da ke wajen ga duka wallahi ba wanda ke samun kanshi kasi kana da kayanka duka ya bata.
Yau shirin na dauke ne da korafin mazauna Accra babban birnin kasar Ghana game da yadda ambaliyar ruwa ke musu barazana duk shekara.
Har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara.
Madalla masu ware yawaitar ambaliyar ruwa a sassan duniya na ɗaya daga cikin ƙalubalen da sauyin yanayi ya zo da shi wadda ke barazana ga muhalli da gonakin bil'adama. Nahiyar Afirka na cikin ɓangarorin duniya da ke fama da wannan matsala ta ambaliyar ruwa duk wadda matakan da gwamnatocin ƙasashen nahiyar ke cewa suna ɗauka. Accra babban birnin kasar Ghana da wasu manyan biranen kasar na fuskantar ambaliyar ruwa a kowace shekara, lamarin da ke haifar da babbar barazana ga rayuwa, muhalli, tattalin arziki da kuma zamantakewar al'ummar kasar. Daya daga cikin ambaliya mafi muni a jerin shekarun da aka kwashe da wannan matsala ita ce wadda ta wakana a ranar 3 ga watan Yuni shekara ta 2015 wadda ta salwanta rayukan mutane fiye da 200 baya ga lalata dimbin dukiya a birnin na Accra. Har yanzu dai mazauna birnin na kokawa tare da bayyana fargaba game da wannan barazana ta ambaliyar ruwa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da abokin aiki Idris Abdalla Bako ya hada mana.
Wasu daga cikin unguwanni da ambaliyar ruwa ke matuƙar barna su ne unguwannin da ɗaya daga cikin magudanar ruwa mafi girma a nan Accra ta ratsa tsakaninsu, wato unguwannin 441, Mamubi, Nima, Newton, Kukumlimle da Asalam Dam har zuwa tafkin Odona da ke birnin Accra. A duk lokacin da wannan magudanar ruwan ta cika sanadiyar ruwan sama, to magidanta da masu kasuwanci da ke kusa da ita na shiga wani hali na damuwa da asara, kamar yadda Alhaji Umar Sanda, dan majalisar gundumar Ayawaso ta Gabas wanda ke wakiltar mazaɓar research da ke waye, ko assemblyman a Turanci, ɗaya daga cikin mazaɓun da ke fuskantar ambaliyar da kuma wasu da ambaliyar take shafa suka ce.
Da an so ruwa mutane ba hankali su ba shi kwanci. Yana ambaliya ne ya shiga ma mutane dakin su, wurin ma'aikatan su, ko ina yaje ya yi barna kai har ma yana daukan wasu rayuka ma na mutane banda na dabbobi ma da yake dauka. Sai daga baya ruwan ya zo ya yi sanyi ya je kasa, aje a nemo su can a Kwale, sannan a samu su a Odona, amma an samu kenan, sannan aje a bisa ba taba samun wani da ruwan nan ya ja shi da rai ba.
Ni ne naku Abbas Suleiman Asari, kuma sarkin samarin a Yawaso North duka idaya na bisa nake magana. Kagan from Berlin Bridge zuwa Wanga ya fara cika from gotan nan ke fitorin yamin nan zuwa Berlin Bridge nan, wurin nan ke fara cika face zuwa wurin mu, kuma akwai second gotan kuma wurin nan joint kuma drainage kuma wurin nan. Sometimes dai ya shiga yana shiga daku na mutane dai ne, at times ya shiga stores nan da sometimes ya kwakwakwakwa shi wurin su kaya dai kadai tai da shi.
To misali idan aka ana ruwa cikin dare ya guke yi?
A cikin dare dai muna fito cikin dare.
Kisa ba bacci
in ka riga ka ji shi no ya fi ka tashi, don yin shi da barewan shi less than 10 minutes ko 15 minutes in yi da karfi kamar 10 minutes gautan duka na cika yana fito kan stage.
Sunana Tete Muhammad, mafi yawa an fi tafira ni titi. To batun shanin ruwan gaskiya yana kawo damuwa sosai, tun ba ya gotan gaba yana damuwa, an zo an muna gota kuma yana damuwa. In gota ya cika sun da ke wajen ga duka wallahi ba wanda ke samun kanshi kasi kana da kayanka duka ya bata. Ina tuna wani lokaci dan wana ya ma kana ga shinkafan da ya sa cikin da su abubuwa duka da yake siri duka ya zama shara ya bashi
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta.
Alhaji Muhammad Abubakar Chafara, babban jami'in kula da bala'o'i yankin Greater Accra na hukumar taimakon gaggawa ga waɗanda ibtila'i ya aukawa ko NADMA takeice, yayi ƙarin bayani kan ababen da ke jawo ambaliya da kuma shawarwari ga jama'a.
Na farko, magudan ruwa ba su da yawa, waɗanda kuma kenan nan kuma ana zub da shara cikin, banda wannan kuma ana gine-gine ana tirewa magudan ruwa. Sannan wasu wurare kuma nan sun nan kun yanda aka halci duniya, wurare na wurin nan da ruwa ke zauna, wanda da bai kamata ibn adam ya yi gini ya zauna wurin ba. Ko da ma ibn adam zai yi gini ma ya zauna wurin ma, ya kamata a yi engineering, a yi abin da ya kamata. In an yi gini ko da ruwa zai zo ne, ruwa bai shiga gidaje.
A hirarsa da kafar talabijin da ke watsa shirye-shiryenta daga Accra, ministan ayyuka da gidaje Kojo Opon Nkrumah ya tabbatar da cewa lalle gwamnati ta yi jinkiri kwarai wajen kokarin magani ce matsalar ambaliyar ruwa a Accra, kuma an dasa tubalin fara aikin magudanar ruwan Nima zuwa tafkin Adona.
When the rain started here in Accra, you start getting palpitations because then you are wondering.
Yace da an fara ruwan sama a nan Accra, sai zuciyarka ta fara bugawa saboda zaka fara damuwa. Ka sani sadai cewa saboda gazawar gudanar da ayyuka da aka yi kawo yanzu, idan aka kwatanta da karuwar matsin lamba, lalle akwai kalubale. Ayyuka nawa muka yi da zai dakile ta, da kuma wanda ya kamata mu yi na gajeren lokaci da dogon lokaci.
It is a challenge.
Lalle kalubale ne, kamar yadda na sha faɗa a lokuta da dama, muna baya wajen tsara irin abubuwan more rayuwa da ake bukata. Don haka a cikin matsalolin da muke da shi, muna yin iya kokarinmu. Mun dasa tubalin fara aikin magudanar ruwa tsakanin Paloma zuwa tafkin Adona domin samun sauƙin lamarin ambaliyar da ke addabarmu. Don haka muna yin iyakar kokarinmu, domin idan za mu magance matsalar ambaliya ƙasar baki ɗaya, muna maganar dala biliyan 6. Samun wannan kuɗi zai ɗau lokaci. Ministan ya shawarci jama'a da cewa kada su shaƙi 'yan magudanar ruwa da muke da shi da datti. Ya ce muna buƙatar mu gyara ɗabi'unmu. Don haka abinda nake gaya wa kowa shi ne cewa zai ɗau lokaci, amma mu haɗu mu ga ƙarshen matsalar.
To Allah ya kyauta. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdallah Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Da fadawa za mu da kai aiki.
To gaishe ka da tawagarka, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa'a takeice.
To a takaicen, jin kaɗan bayan da Joe Biden ya sanar da janye takarar shi a zaben shugaban ƙasar da zai gudana a watan Nuwamban bana jiya Lahadi, dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya buƙaci Biden da ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban ƙasa. Kakakin majalisar Amurka Mike Johnson da wasu mahukunta 'yan jam'iyyar Republican masu goyon bayan Trump sun jaddada wannan buƙatar ta Trump. A wani bangare kuma, sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden mai shekaru 81 ya bada sanarwar janye takarar shi na neman tazarci a wa'adi na biyu, sannan ya ayyana mataimakiyar shi Kamala Harris a matsayin wacce yake so ta mai gurbin shi a takarar zaben, muryar Amurka ta jiyo ra'ayoyin wasu 'yan Amurka a birnin New York a game da wannan al'amari mai cike da tarihi. Alƙaluman mutanen da suka mutu a sanadiyar matsanancin zafi a birnin Texas yana ci gaba da ƙaruwa tsakanin mutanen da suka rasa mahallinsu a sa'ar da guguwar Beryl ya ratsa birnin. Ya zuwa yanzu dai alƙaluman mutanen da suka mutu ya kai 23, sannan sai da aka shafe sama da mako guda kafin aka gyara wa mazauna yankin Houston wutar lantarki a sa'ar da aka yi fama da rashin wuta a faɗin birnin mafi girma na hudu a Amurka. Bayanan wani sabon binciken da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a ƙasar Malawi ya nuna cewa sama da kaso 15 cikin 100 na yara masu ƙasa da shekaru 18 marayu ne, wanda a wani ɓangare yake da nasaba da yawan mutanen da suka mutu daga cuta mai karya garkuwar jiki HIV da AIDS.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lewis Gresham, da kuma engineer mu na yanzu Rob McLean, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.